matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yaku Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da kawo muku wani rahoto na musamman ne da wakiliyarmu a birnin Jos Zainab Babaji ta hada mana akan kira da direbobin manyan motoci masu safaran kayan abinci zuwa kudancin Najeriya suka yi wa gwamnati da ta dauki mataki akan kisan da ake yi wa ƴan uwansu akan hanya. A yau za mu tashi ne daga wannan gabar.
Bayan sati ɗaya da suka ga ba a ƙara neman su ba, sai suka daɗa kira, wai fa ba waɗannan ƴan uwan namu suka kashe ba. Wasu direbobin Dangote ne sun yi attempt ɗin guduwa suka buɗe musu wuta. To an ce su bayar majimuriyar su har yanzu ba su bayar ba. Kimanin wata ɗaya kenan.
Kuma har yanzu suna hannunsu kenan?
Har yanzu siyaye wala su hudu a motar.
Ba ku da tabbacin ko suna raye kenan dai?
Har yanzu duk kuɗin da suke nema a wurinmu an ce ba kuɗi ba ne damuwar mu, damuwarmu majimuriyar su. To har yanzu ba majimuriyar su ba. An kai ga hukuma don an biya su kuɗin tracking, sun yi tracking sun faɗi location ɗin da motar take. Ma'aikata sun ce kuma ba za su iya zuwa wurin ba. Sabida wurin yankin Nabiya, wurin yan biya faranti.
A daidai ina wannan lamarin ya faru?
A nan area daga Lobanta zuwa Ukigwe, nan yankin Imo State, hanyar Uwere.
Dan uwan ɗaya daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su a kudancin Najeriya, Yusuf Adamu, yace sun bi hanyoyin sanin inda ƙanin nasa yake, amma har yanzu ba labari.
Sunana Yusuf Adamu, mazaunin garin Barikillari, memba kuma ƙungiyar National Union, kuma sana'armu kenan tuki sama da shekara 40. Bala ƙanina ne, ubanmu ɗaya, uwanmu ɗaya. Kuma mahaifinmu ya rasu. Bala an ɗauke shi ranar 28 ga watan ɗaya. Sakamakon ya tashi daga Kano zai tafi Abba da tumatur. Misalin ƙarfe 5 na asuba. An yi waya da shi daga wannan lokaci ba a sake jin duren shi ba har yanzu. Kuma duk hanyar da za mu bi na mu same shi an bi. Duka an bi hanyar security. Mun yi security wa DSS a Kigwe. Mun yi report. Mas komanda na Akigwe, mu report wa CAM na Akigwe, banda sauran organization da muka gaggaya musu. Duk mun yi bakin kokarin da abin ya zama ana ta yaudara. Sai da su haɗa mu da su, ba su haɗa mu da su, da su haɗa abin har kusan yanzu an doshi wajen wata ɗaya da wani abu kusan haka. To mu muna roƙon arziki wa gwamnatin tarayya, mutanen da suka ɓata wannan hanya wanda aka sani da wanda ba sani ba, ba za sani ba. Don akwai mutanen da yawa da suka janye motocin su ma daga kaya wannan area. Haka za mu ci gaba da yi. Mu 'yan Najeriya ne, su 'yan Najeriya ne. Suna da dukiya arewa, muna da dukiya a kudu. In muka ci gaba da yin wannan abin, wane ne zai cutu? Gwamnati ta duba. Amma don Allah su tausaya mana. Muna sai moto sama da miliyan 40, a kwace moto a kashe mutum. Haka ake kidnapping. Dukiyan kuma shi dai ɗan arewa. Ba a taɓa na kowa ko na ƙabila, sai dai in dai ka fito daga arewa kowane yare kake, in dai arewa kake za su kashe ka.
Tunda aka ɗauke ɗan uwan naka, kun taɓa magana da shi?
Ko su ɗaya ba wanda ya taɓa magana da shi yanzu. Sai dai nan ban waya. Ko ɗaya dukkan wayoyinsu, sai dai a tracking kawai dura da rashin. Yawa, to mu muna roƙon arziki ne a wajen gwamnati ta duba wannan yanayi. Mu muna son ƙasar ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya. Duka muna ƙaruwa da juna. Ba za mu so mu raba ƙasar ba. Shi Bala ya bar yara 12.
ɗayansa,
matansa ɗaya.
Mahmud Jafar shi ne mashawarcin ƙungiyar direbobin.
Wannan ɗauki daidai ya ɗauki lokaci mai dama, ana mana ɗauki daidai. Lokacin da al'amura suka taɓarɓare, tsaro ya zo ya zama na babu shi, to gaskiya mun bi, ina ganin gidajen labarai, kusan duk mai bibiyar labarai zai ji mana kokawa akan abubuwan da ake mana. To amma na wannan karon abin ya zo ya yi tsamari. Ya kai ga mu ne muke kai musu abinci, kuma ya zamana cewa abincin da muke kai musu nan bamu da kwanciyar hankali. Idan ka tashi tun daga nan ka bar gidanka, to fa sai an kira an ji ka sauka a inda ka tsaya kafin hankalin mutane ya kwanta. Wannan abin da yake damun mu kenan, muka ce to mu 'yan ƙasa ne masu biyayya, ba za mu ɗauki doka a hannunmu ba, amma za mu bi duk hanyar da ya kamata mu bi, mu sanar da gwamnati cewa halin da muke ciki.
Amma kuna da adadin waɗanda aka kashe a yankin kudancin Najeriya?
gaskiya alƙalamin da muke da shi aƙalla ba a ƙasar ba mun rasa mutane za su kai 100 har yanzu akwai wanda bamu gansu ba kuma a baya ma akwai wanda ba a gansu ba na kwanakin nan mutane suna da yawa kuma wannan abin ba wai ya shafi mutanen Jos ne kadai ba ya shafi duk wani direba dan arewacin Najeriya wanda yake zuwa kudu da wanda ma muka sani wanda muke da record din shi wanda da wanda bamu da record din shi kusan duka abin ya shafi kowa da kowa wannan abu ne ruwan dare ne wanda muna kiyaye da gwamnati da don Allah don Annabi kamar inda muke kai abinci abinci security ne ma kasa duk kasan da babu abinci to gaskiya wannan kasa ana cikin matsala
wai babu jami'an tsaro da zasu ba ku kariya ne
to gaskiya harkan jami'an tsaro suna iyakacin kokarin su wayannan mutane da aka rasa su na baya wanda aka rasa su 28 ga watan 1 kusan mun reportin ma jami'an tsaro anan police headquarters a Imo State da nan area command na Akigwe da army camp na nan Akigwe da kuma DSS office da yake na Akigwe wanda har an tracking location din da mutanen nan suke amma har a maganar da a yau babu wani labari da yazo daga gurin su na kokari dan mun akubutar da wayannan mutane
kamar kuna barazanar janye ayyukan ku daga kudancin Najeriya kenan
idan kana nan kai dan kasa ne mai biyayya rana dai ba za ka zo ka ce ka yi shi ba wannan shine matakin mu na farko idan gwamnati ta dauki mataki akan abin da ake mana to insha Allah za mu ci gaba da kai abinci amma daga wannan hira da muke yi idan har ba a dauki mataki ba to za mu janye kai abinci zuwa kudu kuma ba wai Jos gaba kadai ba dukkanin jahohi wanda suke da manyan motoci suke ta'ammuli da manyan motoci za mu zauna za mu saka rana na dakatar da kai abinci wannan guri har sai an dauki mataki kuma har a yanzu muna nan akan bakan mu mutanen mu da aka dauke su muna son gwamnati ta iyaka su kokarin ta ada mana da su gaskiya yanzu a mutanen da muke nemo a hannu a wanda dai aka yi na kwanan nan muna nemo mutane sun kai hudu wanda mu muka san su ɗan cikin gida kenan banda kuma ƴan waje
yaushe suka bace
sun bace tun ranar 28 ga watan 1
kuma har yanzu ba
labari kuma har yanzu wanda da muka yi magana da su waɗanda suka dauke su sun gwana mana cewa wannan maganan yara ma a basu kusan ba sa nan mun yi tuniki da su tun daga naira miliyan 30 har ajiya an dawo sun take tura mana da wani bidiyo akan ga mota da su fito da shi mu ba da naira miliyan 1 za su ajiye mana motar mu inda za mu dauka to mu da mun ba motar mu ba gawawwakin ƴaƴan mu muke so idan an kashe su kuma an kashe su muna son gwamnati ta duba gwamnatin wayannan jahohin za su biya mu diyan wayannan mutanen da aka kashe idan kuma suna da rai muna son don Allah don Annabi muna jin hankalin gwamnati da dukkan da za a yi a fito da su da ransu
to madalla gaida Zainab Babaji idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa za a ji mu dauke da wani shiri na musamman wanda muka muku tanadi amma yanzu madalla ita Zainab Babajin da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin Baba Yaku makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku sallama a huta lafiya kuma a dawo lafiya.